jama'a ta da fatan ku ne lafiya kamar da mu ma muka wani a nan Washington DC sashen sunan da Amurka ne yake tabin ku ga shirin sanar da dare akan mitoci da dama wanda suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma mita 60 a can Niger kuma a tashar matabiyewa Africa dake mai a kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio dake zaman kansu na amfani da Fara'a da Numar da Sarauniya da Dalo da kuma Niya birnin Kwani sai yanar gizo inda ake jima'a viewerhouse.com ko sashenhausa.com to jama'a barkamu da wannan lokaci barkanku da wuni ne aje musu fansakutota da Ibrahim Kalmasi Garba bayan shi Ibrahim ya ga baku labaran duniya zamu kawo muku rahoto kan wani sabon farmaki da yan boko haram suka kai a can kasar Kamaru bayan sa ne zamu yi shimfiɗa da wata hira sannan mu dawo mu nemi jin ra'ayin ku game da faifan bidiyo da aka ruwa tsana tsohon gonan jihar Yobe kuma dan majalisar da ta Bukar Abba Ibrahim
maganan cewa wai shi mutum ne shi karan kansa wato yana da sirri na kansa shi ba wai mutum ne saboda mutanen su zabe shi kuma dan siyasa ne kuma yana rike da mukamin siyasa abun ya kai wani irin matsayi wato na ainihin rashin mutunci da kuma ainihin rashin sani ya kamata
to akan wannan lamari muke so mu ji ra'ayinku a yau kan halin shugabanci da kuma maganar tarbiyya musamman kan kalamin da shi Bukar din yayi na cewa ai wannan lamarin shi kadai shi kuma shi kadai ne a matsayin sa na mutum ya shafe shi bai shafi jama'ar da yake wakilta ba a matsayin sa na shugaba kun yadda da wannan kalamin to sai ku shirya ku kira mu idan muka bude layan mu mai lamba alamar tarawa 1202 205 55 kuma zamu tsamaya ra'ayoyin naku wanda ko ba su kuma yau muna da labaran wasanni daga Ghana amma da sai ba labarai
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta ce makami mai linzamin nan da Korea ta Arewa ta yi nasarar gwadawa a wannan satin ba irin wanda aka taba gani bane a baya to amma barazanar sa ga Amurka takaitacciya ce mai magana da yau ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Captain Jeff Davis ya ce har yanzu bamu ga jerin abubuwan da za su tabbatar akwai hadari ba yayin nuni da cewa a wani gwajin da aka yi nasarar yi a watan jiya wani macafkin makami mai linzamin da aka cilla daga Amurka yayi nasarar tarwatsa wani samfur din makami mai linzami na Korea ta Arewa na nahiya zuwa nahiya ICBM a takaice Davis ya ce makami mai linzamin da Korea ta Arewa ta gwada je talata na iya tafiyar kilomita sama da 5500 wanda zango ne mai tsawon da ka iya barazana ga Alaska jahar dake karshen Arewa maso gabashin Amurka to amma banda tarin jihohi 48 dake can kudu ko kuma jahar Hawaii dake tsibirin Pacific wani jami'in gwamnatin Somalia ya ce an hallaka mayakan al-Shabab wajen 13 a wani farmakin gamayya da sojojin Amurka da na gwamnatin Somalia suka kai kusa da birnin Kismayo na kasar ta Somalia komandan sojojin Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka ya fitar da wata takardar bayani yau dinnan Laraba mai bayyana cewa bayan samun bayanan sirri sojojin Amurka sun yi nasarar gudanar da wani farmaki na gamayya na kare kai a kan ƴan al-Shabab da safiyar yau Laraba a gogwon Somalia takardar bayanin ta ce ba za a bayyana sashin da ya kai farmakin ba saboda dalilai na tsaro to sai dai wata majiyar sojojin Somalia ta ce jirage masu saukar ungulu mallakin Amurka ne suka jidi sojojin Somalia na musamman zuwa inda aka kai farmakin mai kimanin tazarar kilomita 500 kudu da birnin Mogadishu inda suka yi talugudan wuta kan mayakan na al-Shabab mataimakin komandan ma'aikatar tsaron Somalia dake yankin Jobe na gangare Ahmad Abdullahi Isa ya ce sojojin Somalia sun kaddamar da farmakin ne bayan da suka samu bayanan da ke nuna cewa mayakan na shirin kai musu hari to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kasashen Pakistan da Afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai daya kan ƴan ta'adda a bangarorin su na kan iyaka a cewar jami'ai a yau dinnan Laraba wata babbar tawagar haɗin gwiwa ta jam'iyyun Amurka ƙarƙashin jagorancin Senator John McCain ita ce ta taimaka aka cimma wannan jituwar yayin da ta kai ziyarar Islamabad da Kabul a wannan satin sanatocin na Amurka sun ce babban kwamandan sojan Pakistan General Qamar Javed Bajwa ya amince da matakin haɗin gwiwa na dakile kungiyoyin ta'addanci a yankin Donrat a cewar wani bayanin da aka yada a kasar ta Afghanistan bayan tattaunawar da aka yi ranar Talata tsakanin shugaba Ashraf Ghani da tawagar ta Amurka. Takardar ta ruwaito sanata Makin na cewa sun buƙaci Amurka ta zama mai sa ido da kuma tantance wannan aikin yayin da yake tattaunawa da shugaba Ghani kan shawarar Afghanistan game da batun. Shugaban Iraki Haidar Al-Abadi ya jinjina ma sojojin Iraki kan abin da ya kira wannan gawurtacciyar nasara a birnin Mosul. Duk da yake ana ci gaba da fafatawa kan ISIS a tsohon sashin wato a tsohon sashin birnin na Mosul. Abadi ya yi jawabin ne a jiya Talata lokacin da yake hira da manema labarai.
To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka birnin Washington DC ne. To nan da 'yan mintoci muna fatan mu bude layin mu na waya mai lamba alamar tarawa 1-202-205-6555 mu so mu dauka ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin kalamin da tsohon gwamnatin jihar Yobe kuma sanata wato Bukar Abba Ibrahim ya yi game da bidiyon da ya watsu inda aka ganshi tare da wasu 'yan mata inda yake cewa shi kadai abin ya shafa bai shafi waɗanda suka zaɓe shi ba. To amma kafin ku fara bayyana mana wannan ra'ayoyin bari mu ji rahoton Awal Garba kan harin bakin wato da nukunar bakin wake da 'yan Boko Haram suka kai a ƙasar Kamaru.
Maharan Boko Haram suna ta kai waɗansu hare-hare a jihar Arewa mai nisa a ƙauyen Komaka a ƙaramin hukumar Mora anda wani ɗan ƙunan baƙin wake ya kwance ɗamarar da yake ɗauke da shi a cikin tsakiyar al'umma. Ya yi sanadiyar mutuwar mutane guda hudu sama da goma kuma suka jikkata. Yanzu haka dai an garzaya da su asibitin Mora ana ba su kulawa ta musamman. Jim kaɗan da kai harin sai aka gano wani wanda yake nema ya kwance nasa bawa man a wani bariki na sojojin kasar jamhuriyar Kamaru dabda kan iyakar kasar Najeriya amma bai samu nasara ba. An gano shi mai bawa kakakin ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru shawara ta bangaren yaki da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin nadi.
Mu dauki tsoron matakai kasan mun zauna mun taro da ainihin ministan tsaro Joseph Biti Asumo wanda ya ja mana kunna mai ya ainihin ga mu cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da al'amuran da ke faruwa da yake kakkamanta cewa yau kwana uku kenan muka kama wa kashe cikin yan gudun hijira na Boko Haram suka fito daga kasar Najeriya. Shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane saboda mu lura cewa wato ƙungiyar Boko Haram suna ainihin sake salo a kowane lokaci. Yanzu kuma suna shiga mu ne ta Talakawa wanda suke taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan kasar Kamaru. Shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida-gida mu shiga gida-gida ne kuma mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan ƙungiyar Boko Haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a Arewa mai nisa musamman da shashin ainihin gari Hamuka.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Muhammad. To yanzu sai batun faifan bidiyon nan da ya jima yana yawo a yanar gizo inda aka ga tsohon gwamna kuma dan majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukar Abba Ibrahim tare da wasu 'yan mata a wani daki da aka ce na otal ne abinda ya jawo cece kuce. To maganar nan ta ƙara kamari bayan da shi Bukar din ya fito yana cewa shi ne a cikin faifan amma kuma ya ce abin shi kaɗai ya shafi a matsayinsa na mutum. Abinda za mu so mu ji ra'ayinku a kansa kenan. Amma sai mun gama jin fashin bakin mai sharhi Dr. Kabir Lawan Dan Ladi Lawanti wanda ya ce shi bai yarda da maganar sanatan ba.
Maganar cewa wai ko an abu nan din sirrinsa wannan duk bai taso ba. Abu na biyu kuma ya kamata mutane su gane cewa wannan mutumin sanata ne, sanata kuma na ainihin jamhuriyar Najeriya. Ba wai kansila ne bane a wani yanki a Yobe ba. A'a, sanata ne mai wakiltar wani yanki a Yobe amma kuma mai yin doka wa mutanen Najeriya. Ya kamata mutane su fahimci wannan. Saboda haka maganar cewa wai shi mutum ne shi karan kansa, wato yana da sirri na kansa, shi ba wai mutum ne saboda mutanen suka zaɓe shi kuma ɗan siyasa ne, kuma yana riƙe da mukamin siyasa. siyasa kuma ana ambaton sa matsayin dattijo duk mutumin da yazo yana aikata irin waɗannan abubuwa kuma yana cikin wannan majalisa na farko ya kamata a ci ita majalisan da kanta ta dauki mataki akan shi ko dai su dakatar da shi ko kuma su dauki wani mataki wanda majalisa ba wato amma dai ya kamata a ci majalisa in ma ba ki magana akai ba ya kamata a ci ta dauki wani mataki abun ya kai wani irin matsayi wato na ainihin rashin mutunci da kuma ainihin rashin sani ya kamata wato in kaga wasu bayanai da wasu suke ainihin yadawa ta kafofin yada ainihin bayanai na wato social media wato abubuwan zumunta wato abun kunya ne wasu na ma amfani da addinin wajen kare shi na cewa an masa shigege a cikin harkar rayuwarsa wanda bata shafi ainihin sauran al'umma ba amma tambayan da kullum muke musu shine wannan mutumin da ake magana fa mutum ne wanda yake wasu mutane suka yadda da mutuncinsa suka yadda da kamalarsa suka zabe suka ce je ainihin wakilce su a majalisar dattawa saboda ayi wa kasa doka
dole a gidan kashe amu kowa kashe tano ai banna ga wani ya kashe rama.
To Dr. Kabir Ladi Lawanti kenan da ra'ayinsa game da maganar tsohon gwamnan jihar Yobe da kuma faifan bidiyon da ke watsa. To za mu bude wayar mu nan kadan amma sai mun ji wakar nan ta tarbiya tukuna kadan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To jama'a mun bude layi mu domin jin maganar tsohon gwamnan jihar Yobe kuma kira mu na farko ma daga Yobe ya fito. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wake magana?
Kuna tare da Abubuwa Wanzam.
To Malam Buba. Malam Buba an To Malam Buba an ce mai daki ya sai inda daki ne yake ruwa ko kun san wannan sanata tsohon gwamnan me za ku ce game da wannan batun da ake yi musamman magana da yayin cewa shi kadai abun ya shafa bai shafi ku mutanen Yobe da kuka zabe shi ba.
Na'am, to gaskiya mu dai matakin farko da muka ji wannan sanarwa din ta fito daga wasu kafafen watsa labarai da kuma media gaskiya wannan abu gaskiya ya ba mu jimami sosai da kamata. Kuma gaskiya dai ce kamar shi kadai din ya safa. To shi kai dai safa amma gaskiya kamar mu waɗanda muka kashe ranar mu da gajiyar mu da makamantansu muka yi zaɓe to gaskiya wannan abu mu ya dan girgiza makaɗan to amma yana da kyau a yi bincike sosai a kai a zurfa bincike saboda shi gaskiya muna ganin sa za mu iya cewa dattijo ne sosai a arewacin Najeriya maso gabas da fatan za ku tashi lafiya wannan shi ne ra'ayi na ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Buba har yanzu dai kiran mu na biyu shi ma daga nan jihar Yobe bai fito. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana?
Mai magana Alhaji Biradada na Alhaji Umar Sarkin Kukure.
To Alhaji barka
daga karamar hukumar Nangere mazaunin Port Harcourt.
To Alhaji barka da dare. Me naka ra'ayi game da maganar tsohon gwamnan nan naku?
Ah game da maganar tsohon gwamnan mu. Wato na farko dai bamu ji dadin yadda bai faru ba. Amma kuma Allah da ikon sa ya bude da bakin sa yana cewa wannan abu shi ya shafa. To ni a matsayina na mutumin Yobe.
Na'am.
Na san lokacin da wannan mutum ya tsaya tsayawar daka wajen maganar kirkiro shari'ar musulunci. Wanda kuma alhamdulillah mun ci moriyar wannan maganar shari'ar musulunci.
Na'am.
To an wayi gari ya zo ya magana da shi da kansa yake cewa abin nan shi ya shafa. To ni a matsayina na mutumin da ba Bahaushe bane Balare ne. Wannan kalma me yake nufi? Yana nufin ya riga ya aikata ne amma duk abin da za ki so kuma a'a yana nufin shi bai bane
abin da yake nufi abin da muka fahimta Alhaji Bora shine cewa abin da muka kana jina
idan wannan abu ya tabbata cewa shi yayi don Allah a taho mana da shi amma shi ra'ayin sa musulunci
to mun gode Alhaji Bora bari mu je ga kiran mu na uku wanda shi ma dai daga Yobe ne har ila na ga alamar mutane ba sun kimtsa wannan kiran sosai bismillah wane ne gaba a waya
Assalamu alaikum kana magana da Adamu Zangi daga Shari'a Jariobi
to mallam Adamu ga ya muna ka ra'ayi kan abin da Bukar Abba Ibrahim yace abin da ya faru da aka gani a bidiyo nan shi ya safa a matsayin shi kansa mutum bai shafi ku mazaban sa ba
eh gaskiya ya shafe mu to yasa da kin mutunci ne ma wannan
na'am hello
hello ina jin ku
ci gaba Adamu kace me Hello Adamu ne ko wani ne da mu daga Niger din ne to ina jin lambar Adamu ta tsinke to daman an ce akwai kira daga Niger kai kake magana daga Niger ne
eh umma mallan ana da gudugun ta ke jan horon Niger
to mi sunanka ne
umma mallan Ali da gudugun ta ke jan horon Niger
to mallan umma me yara an ka game da wannan abu da ke faruwa a makwabciyar kasan
to ni na ga yanzu Nigeria take kuce yayi yawa yanzu da Buhari bai lahi ga kaji wanga an ce gwamnatin jihar yayi kaza kaji wanga mai kula da ki hanti da rashawa ya kaza ya kaza to ala Nigeria fade kan sauri guda Nigeria guda ta kada ba haukunan ga da su yi wala su su turba da kan Nigeria a dai mun tabbata ko to da ala da annabi mashi gaba sanar da annan yanzu duk ba za su yi samu Nigeria su koma ta daidai
wato kana ganin mallam Umar kana ganin don Buhari bai na duk wannan abubuwan suke faruwa
wala ni na ga Buhari bai lahiya duk nan ku ce ku ce yayi akwai
to mun gode mallam Umar Niger bari mu koma cikin Nigeria a Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah bai barka da dare barka da aiki
barka mallam Musa muje
to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria so irin wayannan abubuwan idan shugabanni har mutun zai yi sa abu tunanin cewa wai shi kadai ya shafa to ai akwai yana da mutunci yana da kima kuma shi da tije ne yana da mutuncin shi bai kamata irin wannan abun ma kalman nan ya fito daga bakin shi akan cewa shi kadai ya shafa ba saboda idan muka dauka ai idan misali yau ana zargin ka da abu kuma har ka fito ka nuna cewa zargin nan da ake kaman ka tabbatar da shi kaga wannan akwai matsala lidiya gaskiya kamata a tsaya a yi bincike mai tsaranin idan aka bincika aka tabbatar da wannan to gaskiya kamata shari'a musulunci ta aiki akan shi saboda irin wayannan abubuwan gaskiya ba ma jin dadin a ce manyan arewa suna irin wayannan abubuwan gaskiya ba abin da
amma Alhaji Musa a tsaya to ni tsaya da kai saboda tafiya kake kaga mu ga tsaya tambaye ka magana shugabanci da tarbiya ka san saboda yaya shugabanni sukan ce ai kaza kuyi kaza kuyi barka za kuyi kaza ku barka za kamar yadda yake cewa ya zaka yi ka raba shugabanci da halin mutum a matsayin mutum
na'am to kaga irin abubuwan da ake mara kamar yadda misali kaji mutum ya ce ma wai ka bi fadan mallam amma ba wai lalle ka bi aikin da mallam yake yi ba kaga wannan magana ni na ganin kamar kuskure ne da al'umma suke fadi ai idan aka kama ka da kamala da mutunci da daraja to bai kamata a ce ka ce ai amfani da fadar ka kai amfani da aikin da kake yi ba kaga
to mun gode mallam Musa bari mu tsaya nan Kaduna dai har ila assalamu alaikum
wa alaikum assalam Ali Mustafa Sokoto da fata an sallah lafiya
alhamdulillah mun sallah lafiya wake magana
ya na Mursala ne ina shirya ku da garin da su a Kaduna tare da Najeriya
to mallam Mursala kai magana nan ta Bukar Abba ta ratsa ka ne abin shi kadai ya shafa ko ya shafi sauran mutanen da yake wakilta
a to ai duk al'ummomin ba ma gaba ɗaya yanzu ka ga bayan ya shafi mutanen Yobe ya za shafi mutanen Najeriya gaba ɗaya tunda sanata ne shi to idan suka san za su dinga irin wannan abubuwa a ƙarƙashin ƙasa to bai kamata kwata-kwata su gare kan siyasa ba wannan duk wani abu tsakanin su da Allah ne su suka sani amma in kuma za ka fito ka nemi mutane a gun siyasa don neman mulki da kansu na kuma kai wani ya tafi kuma sai ka ɗaya shafa to ai kai din aka zaba kuma darajar ka aka zaba da ka bayyana halin ka tun farko sai dai ma ba ma za a kalle ka balle a zabe ka ba
to mun gode muta la yanzu dai muna Kaduna mu ji ga malami na gaba hello assalamu alaikum
Adamu Jeje daga Kaduna Jaji Najeriya
wane ne ban ji sunan ba
wato Adamu Jeje
to mallan
kunun fa ce Kaduna Jaji Najeriya
to mallan Adamu barka dare mu je na ji ka ga gaba
a har ga Allah wannan abin kunya ne kuma ni na goyi bayan tunda a lokacin da yake gwamna ya kirkiri
Asha abun waye mallam in ka samu dama kai kokari ka saki kira mu waye ka ta yanki ba ta da ka karkare bada mana ba to bari mu koma jihar shi tsohon gwamnatin wato Yobe assalamu alaikum
Amu alaikum salam. Alan Guro.
Madalla, kai ma Alan Guro wani ne yake magana?
Kana magana da Abubakar Ibrahim.
To mallam Abubakar baka da yamma. Me ra'ayinka game da batun tsohon gwamnan nan naku ne?
A'a, ni ba na ra'ayi da wani gwamna kowaye. Ko dai dazune da yamma ta yi to muka fara jin harba-harba a cikin gari, mu ko ba mu san komai ba.
Asha anan cikin Yobe Adama Turu?
A cikin Fatisu.
To a Fatisu to Allah ya kawo saukin abin nan ko me yake faruwa mallam Abubakar kaji?
Duniya ta tsaya mu da addu'a Allah ya dauke mana wannan abu.
Amin 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 Allah kawo saukin shi. To bari mu je Lagos. Assalamu alaikum.
Ani wa alaikum salam.
Da muke magana daga Lagos.
Ana magana da Bala Fakka.
To mallam Bala, me ra'ayinka game da wannan faifan bidiyo na tsohon gwamnan Yobe da kuma cewa da yake shi kadai abin shafa bai shafi kowa ba?
Gaskiya mutanen manyan suna bata mana lokaci. Suna yin abin da ba daidai ba. Ba mu ji daɗi wallahi.
Amma kana ganin cewa magana da yake cewa shi kadai abin shafa ba haka bane ko haka din ne?
A'a. Shin gare ya shafa ba?
Ya shafi kowa?
A ya shafi jama'a musulmi.
Ta yaya?
Ta wannan abin da aka ce an ganin shi ta internet.
To mun gode mallam Bala, an ce mun lokacin da muke da shi ya kare, nan zamu diga aya a daukan lambar yau sai gobe dan Allah kai mu zo mu ci gaba. To kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nan karfe 5 saura minti 9 na la'asari a nan birnin Washington DC. Muna fata kuna murewa shirye-shirye. Yanzu ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na
wasanni a takaice. A yayin da Amurka ke shirin shiga gasar cin kofin nahiyar arewaci da tsakiyar Amurka da yankin Caribbean, Amurka ta ba gane kashi a wasan zumunta da ci 2-1. An yi wasan zumuntar ne tamkar wasanni uku da kasashe biyun suka taba yi a gasannin cin kofin duniya. Wasan zumunta na ranar Asabar a ƙarshen bakon jiya da aka yi shi a nan Amurka ya yi ƙarfi fiye da yadda aka san wasannin zumunta ke tafiya. Kuma wasan ya taimaka wa kodin Amurka wurin fahimtar 'yan wasansa kafin shiga gasar ta nahiyar arewacin Amurka. Amurka ce ta fara zira kwallo a ragan Ghana bayan minti 19 ta kafar dan wasanta Dom Doya. A daidai minti 52 kuma Kelly Acosta ya zura kwallo na biyu a ragan Ghana. Golan Amurka Brad Guzan da ya kama wani bugun penalty na captain Ghana Asamoah Gyan a zagayen farkon wasan ya gaza tabuka komai a lokacin da Gyan din ya harbo wani kwallo a daidai minti 60 wanda ya ba Ghana kwallo daya a cikin wasar. Wani alkalin FIFA dan Ghana Williams Agbovi ya bada shawaran datsa na'urorin bidiyo da ke taimakawa alkalai wurin lura da yadda ake gudanar da wasa da kuma zantar da hukuncin alkalan wasa a wasannin Premier League din Ghana. Wannan babban jami'in alkalancin wasan kwallon kafa ya kyauta zaton samar da wannan na'urorin za su taimaka wurin warware kalubalolin alkalanci a wasan Premier League din cikin gida. Ko da yake amfani da wannan na'urorin bai samu karbuwa ba sosai ga masu harkokin kwallon kafa a duniya bayan FIFA ta yi amfani da su a wasan Confederations nata. William Agbovi ya bada wannan shawara ce bayan wasan cin kofin shugaban kasar Ghana wanda yayi wa alkalanci a shekaran jiya Litini tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafar Ghana da suka hada da kuma Asante Kotoko da babban kishiyar ta Accra House of Folk, inda Asante Kotoko ta doke House of Folk ta bugun penalty. Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF bata amince da canjin ranar wasan shiga gasar cin kofin duniya da za ta yi da kasar Kamaru a jihar Oyo da hukumar FIFA ta yi ba. FIFA ta dage ranar wasan da za a yi a filin wasan Godswill Akpabio a Oyo daga ranar 1 ga watan Satumba ta maido shi baya zuwa ranar 30 ga watan Agusta bisa dalilai da suka shafi yada wannan wasan ta gidajen talabijin. Yanzu a yanzu Najeriya bata ce ufan ba akan wasikar da FIFA ta aike mata a makon jiya akan wannan batun, yayin da NFF take niyyar neman dalilai da za su hana kai wasan gaba a maimakon komawa da wasan baya da aka yi. Amma dai wata majiya daga hukumar NFF ta ce dan da ƙarshen mako hukumar za ta shigar da sabuwar bukata na ai wannan wasan ranar 1 ga watan Satumba ga FIFA kamar yadda daman can aka riga aka tsara yin wasan.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zaman da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a kwanan nan, Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen sauya yadda ake tunkarar matsalolin haƙƙin ɗan adam cikin gaggawa na ƙasa da ƙasa. A jawabai da dama, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta yi nuni da buƙatar yin garan bawul ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar, ko kuma HRC a takaice, domin ta ƙara samun cikakken amfani da kuma sanin me ke zuwa yazo, tare da kawar da ajandar son zuciya ta sanya ma Isra'ila karar tsana. Ta yi nuni da buƙatar hukumar da ta maida hankali akan abubuwan da ke faruwa na ƙasa da ƙasa, da kuma ɗaukan matakai akan waɗanda suka shafi munanan keta haddin ɗan adam, ciki har da sauya tsarin. Ko su wane ne ya kamata a ba kujera cikin hukumar. A haƙiƙa Amurka ta shiga cikin shirye-shiryen samar da mafita akan kungiyar ƙasa da ƙasa waje za ta yi binciken rahotannin cin zarafi wanda ke faruwa a yankin Kasai da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Amurka ta ba da rubutaccen bayani mai ƙarfi na kira ga gwamnatin DRC da ta ba da haɗin kai kan binciken. Ta hanyar ba da damar wajen duba dukkan wuraren a faɗin ƙasar, sannan ta tabbatar da tsaron waɗanda suka ba da haɗin kai wajen binciken, ciki har da waɗanda abin ya shafa, da kuma shaidu game da tabbatar da an hukunta waɗanda suka aikata wannan cin zarafi na tauye haƙƙin ɗan adam. Dangane da Venezuela kuwa, Amurka na cikin waɗanda suka ɗauki nauyi a gefe guda domin jawo hankalin yadda yanayin haƙƙin ɗan adam ke sukurkucewa a can. Biyo bayan abubuwan da suka faru, Amurka ta yi Allah wadai da ramuwar gayyar da aka kai akan wasu daga cikin 'yan kwamitin da suka shiga cikin shirin. A ɓangaren bambancin jinsi, Amurka na cikin waɗanda suka amince ta hanyar kawar da azabtar da mata da kuma nuna ƙyama akan mata, yara da manyansu. Haka kuma, Amurka ta shiga cikin waɗanda suka gabatar da shawarar ƙara wa'adin aiki mai sanya idanu na musamman akan masu safarar mutane da kuma auren tilas ko na yara ƙanana. Amurka tana daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙuduri akan tashin hankali mai firgitarwa da kuma cin zarafin al'umma a Siriya. Haka kuma, Amurka tana cikin waɗanda suka ɗauki nauyin ƙudurin da ya yi marhabin da haɗin kan da gwamnatin Ukraine take ba jami'an sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka ta ci gaba da ba da goyon bayanta da tabbatar da shiri na musamman akan mai ba da rahoto na musamman akan Belarus da kuma halin da ake ciki na tauye haƙƙin ɗan adam a Eritrea, da ba da goyon bayan jawabin shugaban ƙasar Cote d'Ivoire domin ƙara wa gwamnatin ƙwarin gwiwa kan haɗin kai tsakanin gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya akan haƙƙunan ɗan adam. Amurka na aiki tare da HRC domin nuna ba za ta taɓa fidda rai akan haƙƙoƙin ɗan adam a duniya ba. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani, sai ku rubuto zuwa ga Editorials VOA Washington DC 2237 USA. Za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan editorial a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorial.
Tuma da yanzu karfe 5:02 na lasariya a Washington, bari mu da ku ga Ibrahim ya bamu labari a takaice shirin mu na ƙarshe.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce makami mai linzamin nan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwadawa wannan satin ba irin wanda aka taɓa gani a baya ba ne. To amma barazanarsa ga Amurka taƙaitacciya ce. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Captain Jeff Davis ya ce har yanzu ba mu ga wasu jerin abubuwan da za su tabbatar akwai haɗari ba. Ya yi nuni da wani gwajin da aka yi nasarar yi a watan jiya, inda wani macafkin makami mai linzami da aka cilla da gadan Amurka ya yi nasarar tarwatsa wani samfur ɗin makami mai linzami na Koriya ta Arewa na nahiya zuwa nahiya ICBM a takaice. Wani jami'in gwamnatin Somalia ya ce an hallaka mayakan Al-Shabab wajen 13 a wani farmakin gamayya da sojojin Amurka da na gwamnatin Somalia suka kai kusa da birnin Kismayo na ƙasar ta Somalia.
To gaishe ku Malam Ibrahim, jama'a, nan zamu muku abin da Yarba ke cewa odabo. Sai gobe da safe Allah ya kai mu karfe 6 muna fatan mu sake dawa da wasu sababbin shirye-shirye a madadin shi Ibrahim Kano Sigarwa da dukkanmu a nan sashen sana murya Amurka, musamman ita Saida da kuma injina da Musliman Ali Mustafa Sakwatani a Washington.